Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye a jima a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatar muku kamar kullum
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sadu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Talata 14 ga watan Fabrairu shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba, inda yau za mu dubi yadda makarantun kuɗi ke kashe na gwamnati a kasashen mu,
amma kuma a kasashen da suka ci gaba duka tsarin biyu suna aiki. Shin ya mutanen gari kuke kallon lamarin ne?
A gaskiya kun so samu inda yake min kaikayi. Kamar a kasata Najeriya, ya zama dole makarantun kuɗi su kashe na gwamnati, domin in kaga yadda gwamnatoci ba sa kula da haƙoƙin malamai ballanta na inganta makarantu da kayan karatu na zamani.
Ni ina ga dalilin ba zai wuce rashin sauke nauyin ma'aikata ba, duba da rashin promotion, sannan kuma ga rashin albashi mai kyau.
To za mu yi tattaunawa mai zurfi da wani malamin jami'a kuma masanin tsarin karatu a Najeriya da kuma tsarin karatun da ke nan Amurka, wato Professor Yusuf Alhassan.
Ya kuma taba zama shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano, wanda a halin yanzu malami ne a jami'ar Missouri ta nan Amurka.
Akwai amsoshin ku na tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da kuma Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To a shafin namu na Facebook da Twitter, tambayar da muka muku ita ce, kasashen da suka ci gaba suna da makarantun kuɗi amma kuma ba su kashe na gwamnati ba. To amma me yasa makarantun kuɗi ke kashe na gwamnati a irin kasashen mu?
Sakon farko daga Benin Wycliffe Dumni, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace salamu yau da gobe, a gaskiya kun so samu inda yake min kaikayi. Kamar a kasata Najeriya, ya zama dole makarantun kuɗi su kashe na gwamnati, domin in kaga yadda gwamnatoci ba sa kula da haƙoƙin malamai ballanta na inganta makarantu da kayan karatu na zamani. Allah ya kyauta, ku tashi lafiya.
Sai Munzali Suleiman shugaba yace gaskiya ne yau da gobe, ni ina ga dalilin ba zai wuce rashin sauke nauyin ma'aikata ba akan gwamnatin, duba da rashin promotion, sannan kuma ga rashin albashi mai kyau. Uwa uba su kansu makarantun ba su samu kulawa ba daga gwamnatin, ga rashin material da teaching. Da waɗannan dalilan nake ga dole ne iyayen yara su tura ƴaƴansu zuwa makarantun kuɗi.
Abba Sa'ad Mahuta yace salam yau da gobe, a gani na hakan na faruwa ne saboda shugabanni ba sa barin yaran su a makarantun gwamnati, sun gwammace su kai su makarantun kuɗi na gwamnati ko su lalace tunda ba yaran su.
Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi yace salam yau da gobe, ba komai ke kawo haka ba face rashin kulawar da masu ruwa da tsaki, wato gwamnati da iyayen yara ke yi a bisa sha'anin makarantun gwamnati. Misali, yawan cinkoso a aji, karancin kayan koyo da koyarwa, da kuma uwa uba rashin ingantattun malamai. Allah ya kyauta.
Buba Mai Goro Gashuwa yace musamman Najeriya, duk mai hali yakan kai ƴaƴansa makarantun kuɗi tun daga matakin primary da secondary. Hakan ya jawo rashin adalci ne daga shugabanni, domin yawancin makarantun gwamnati ba abin ka'idar koyarwa, kuma ga matsalar cin hanci idan yaro ya ki zuwa sai ya bada na goro. Haka zalika, ga ajujuwa ba kujerun zama da tebura, akan tabarma ɗalibai suke zama. Duk irin wannan matsalar su ne sababin makarantun kuɗi da fatan za a gyara tunda mun gano su.
Sai Inuwam Abdul Malik Nguru yace salam yau da gobe, hakika tabarbarewar makarantun gwamnati musamman a ƙasata Najeriya, hakan ya samo asali ne daga gwamnatocin mu, duba da yadda shugabannin mu suka yi wa harkokin ilimi rukun sakai narkashi a ƙasar mu Najeriya. Muddin gwamnatocin mu za su kula da harkokin ilimi, to babu wata makarantar kuɗi da za ta danna makarantun gwamnati a Najeriya. Da fatan shugabannin mu za su dauki matakin gyara harkar ilimi a ƙasata Najeriya.
Yan baban Yusuf Gusau yace assalamu yau da gobe. Kun taba ganin ƴaƴan shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko ƴan majalisin Najeriya sun je makarantun gwamnati? Sai dai ƴaƴan talakawa. Rikon sakainar kashi da halin ko oho da gwamnatin tarayya da na jihohi ke yin makarantun gwamnati da rashin saka ƴaƴansu makarantun gwamnati shine Ummul Aba'isin fifita makarantu masu zaman kansu fiye da na gwamnati.
Sai General Abubakar Belel yace to ai dole ne makarantun kudi su kace ne na gwamnati a kasashen mu na Afrika musamman ma Najeriya duba da yadda gwamnati ke nuna halin ko in kula da makarantun kai wasu lokutan ma ɗan siyasa kasashen waje suke kai ƴaƴansu to ai dole ne makarantun gwamnati su durkushe yau da gobe a tashi lafiya.
Sai Haruna B Tarmasuwa Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace assalamu yau da gobe. Ai ba wani abu ne yake sa barin makarantun gwamnati suke mutuwa ba illa karin maganan ta Malam Bahaushe inda yake cewa idan jifa ya wuce kanka ya fada kan uban kowa dan wallahi ba wani abu a takeice illa rashin tausayawa talaka daga gwamnatoci da ma masu hannu da shuni tunda dai talaka ne kai ba zai iya biya wa ɗansa makarantar kuɗi ba amsar kenan. Sai Suleiman Ibrahim babatun kauye yace salamu yau da gobe. Ai ko ni ma idan ina da halin da zan kai ƴaƴana makarantar kuɗi ai can zan kai su domin ba zan kai su makarantar da babu isassun malamai ba babu isassun ɗakunan karatu babu kujerun zama sannan ga ɗan karen yajin aiki wanda zai sa ƴaƴan zaman gida dole kuma su ringa tambele a cikin unguwa.
Idan kuma muka koma shafin mu na Twitter Atuhura Ardo yace wallahi yau da gobe mugunta ne da sallan mulkin mallaka na cikin gida masu makarantun kuɗi su ne shugabannin amma ba za su nuna nasu ne ba.
Sai daga ƙarshe a Sa'idu Katamma yace salamu yau da gobe ba komai bane yasa makarantun kuɗi suka shiga gaban na gwamnati illa son kai na shugabannin. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. To yanzu kai tsaye muna ta waya muna tare da malamin jami'a kuma masanin tsarin karatun Amurka da na Najeriya wato Farfesa Yusuf Alasan.
Assalamu alaikum Farfesa barka da warhaka.
Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh kabar barkanku da
barka da zuwa
to gajiya ayyuka
lafiya kalau alhamdulillah
to dama ai mun saba haduwa kai da masu sauraro
yawa
kace
yace wannan ita ce haduwar mu ta uku in ban manta ba
kware kuwa ai shi sa ake lika muku Farfesa ai ba ku banta abu to abin da yake faruwa shine game da yanda muka faro magana har muka ce to tunda ka faro wannan magana sai mun yi ta a wani shirin mun yi magana lokacin har ka ba da misali muna magana akan yanayin karatun allo tsarin karatun ilimi a Najeriya sai ka kawo wata magana nan da muka danyi magana mu wani tambaya kan makarantun kuɗi sai ka ce ai kamar misali shugaban da ya sauka na Amurka wato Obama yana magana ya sa ƴaƴansa a makarantar gwamnati ne amma mu a makarantar masu menene masu zaman kansu ya hakuri yawa ba na gwamnati ba amma mu kuma a kasashen mu na gwamnati ake sa ake cirewa sai a saka amma kuma ga na gwamnati su mutu kuma a kasashen amma nan duk tsarin biyu suna aiki me zaka ce
eto gaskiya daga wannan tambaya da kai mun da kuma wato bayanai da kuma naji daga wasiƙu da ku karanta na yana gizo da kuma bayanai dai da sauran jama'a suka yi din naji kamar yawanci sun kare akan kuɗi to a gaskiya kuɗi yana ɗaya daga cikin abin da yake sarrafa makaranta da kuma wata irin rayuwa ce amma ni a yadda na fahimta kuɗi ba shine kadai wato ilimi ba kamar yadda kowa ke cewa ai babu kuɗi na farko wato rashin tsari irin yadda ya kamata a gabatar da ilimi yake cutan kasashen mu me nake so in ce anan kafin ci gaba da rancen ita makaranta ne zaman kanta idan ka duba tsarin karatu na nan kasar wato yana da kamar fanni guda takwas zan kira shi a halin yanzu na farko kaga a nan yanzu an ba da aiki kowace sabuwar gwamnati ta zo ƴan majalisu na ƙasa da kuma abin nan majalisar dattijai ta shugaban ƙasa za ta yana zancen cewa wato tushen ilimi na farko wato shi ne muhimmi kuma dole wannan gwamnati za ta taimaka za ta agazawa wani ɗan Amurka hatta wannan Donald Trump da yana yin zaɓen neman zaɓen shugaban ƙasa iyalinsa da Hillary duk sun yi bayani cewa za su agaza wa jama'ar ƙasa da kuma duk wani wanda yake neman taimako akan wato harsashi na farko. Me nake nufi a nan? Shine wanda ilimi wanda yake ba na gwamnati bane ba kuma dole ne ka kai ɗanka ba ko ƴarka, wato shine kamar daga yaron da aka haifa, jaririn da aka haifa yau zuwa shekara biyu, kamar wannan na school da ake faɗa zuwa preschool da kindergarten. Ka gani? To annan yana yanzu an bashi mahimmanci saboda an san cewa fa shi fa gini fa ba a yin sa sai fa ka sa harsashi, ba ka yin sa sama, dole ka fara ta ƙasa.
Yawa Farfesa, ya haƙuri kafin ka ci gaba, na ji layinka yana wani tsuwa haka, bari mu ɗan sake kiranka da shi. Yana wani tsuwa haka, bari mu sake kira, ƙila sai mana kiliya inda ya kamata. Ba ma san mu rasa komai da kaci. Mun gode. Yawa.
In kana da shi, ana tare da kai. In ba ka da shi, ba mai shawara da kai malam. Ifan Allah talaka, bawan Allah, bawan Allah talaka, bawan Allah. In kana da shi, ana tare da kai. In ba ka da shi, ba mai shawara da kai malam. Bawan Allah,
yawa.
Talaka ikon Allah ya je ya nemi abinci, ya je bai samu ba sai ya komo gidansa, yana shirin hutawa uwar gida ta matso shi.
To musamman ta matso da maganar makaranta. To Farfesa, mun sake lalubo ka, da fatan yanzu layin zai fi mana da kyau. Kana jin mu?
Eh, kwarai ku garau kan najin.
Yawwa. To da zaka ci gaba da magana da ka faru.
Yawwa, kamar yadda nace, shi wannan gini, duk wani gini za ka yi dole sai ka yi wasa, sai ka fara da harsashi mai kyau. To idan ba harsashin nan ba, wato ka yi shi wato da almandana ko kuma wato ba ka yi shi yadda ya kamata ba, to a takaice ko da ka yi ginin nan za ka ga ya ruguje. To abinda nake gani ya faru wato a rayuwar ilimi na Najeriya kenan. Gaskiya an yi sa harsashi wanda yake yanzu ya zo ginin nan ya rubuce, saboda me akwai irin gyare-gyare da ba a yi da ya kamata a yi daga gwamnati zuwa iyaye zuwa ga jama'ar ƙasa. Ta kamar yadda ne bayanin wannan abin nan, wannan harsashi na farko na daga ran da aka haifi yaro zuwa shekara biyu, wannan nasu da ko kindergarten, kage a nan yanzu yana da muhimmanci. To sannan kuma haƙila yau kamar ɓangare na biyu shine wanda za ta ga daga shekara uku zuwa hudu, wanda shine dole yaro ya zama na yana wato yana wannan bangare na again kindergarten da suke faɗa. To bayan yaro ya kai shekara hudu, za ka ga sannan shine ana fata daga shekara biyar shine zai fara shiga elementary da aji ɗaya, har zai ya gama zuwa shekara goma sha biyu. To ba lokacin da yaro ya kai shekara ko yarinya ta kai shekara goma sha biyu, to kuma za su tafi makaranta ta matsakaiciya wacce ake cewa middle school, kuma junior high school. To za su ji cewa daga nan za su ce wasu za su shekara uku, wasu kuma shekara biyu, ya danganta ga auto district take ko local government kamar a tsarin Najeriya. To bayan sun gama wannan middle school ko junior high secondary school, to za su tafi kuma makarantar secondary senior school, secondary school. To har ikuwa za su kai amila su shekara hudu a nan. To za ka ga tsarin ƙasar nan ya ba da dama cewa daga yaro lokacin da ya kai shekara biyar, a dokar ƙasar nan ta gwamnatin ƙasa gaba ɗaya, dole ne ya zamana ya shiga makaranta. To wannan makarantar zai ta iya zama ta gwamnati ko kuma ta masu zaman kansu. To kaga wannan ilimi ne wanda gwamnati ta ba wa mutanen ƙasar ta kyauta, kamar yadda nake pre-abinan education a Najeriya daga elementary har zuwa secondary. To amma nan akwai ka'ida da dole za a bi wannan ka'idar, a ga cewa wannan ilimin ana sarrafa shi yadda ya kamata.
Kamar wani ka'idoji?
Yawwa, kaga shi ilimin ƙasar nan ita gwamnatin ƙasa ba ruwanta da shi. Ba ta da alhaki akan karatun ilimin elementary har zuwa secondary. Ita abinda take yi taimakawa gwamnatocin jihohi da kuma na kananan hukumomi take yi. Alhakin ilimi a kasan nan yana hannun gwamnatin jiha da kuma karamar hukuma ko hukumomi na wannan jiha. Su ne suke rike wannan ilimi, wato a haƙin su ne su ga cewa ilimi yadda gwamnatin ƙasa ta bada tsarin sa sun bi wannan dokar, to za su iya ƙara nasu fiye da ƙarancin abin da gwamnati ta saka, amma ba za su yi ƙarancin abin da gwamnati ta saka ba a doka na yadda za a ilmantar da yaro daga aji ɗayan elementary har zuwa aji 12 na secondary.
Na ya gama.
To kaga har ila yau wato taimako da gwamnatin ƙasa take yi shine kashi kamar 10 daga cikin abin da ake kashewa na harkar kuɗi. Abin da gwamnatin ƙasa take taimakawa kowace jiha kenan. Kashi 90 ko wani fannin ma za ka ga wasu jihohi suna da arziki, kashi 92 ita gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma da kuma jama'ar ƙasa su ne suke baiwa waɗannan makarantu wannan kuɗi. To banda kuɗi za ka ga cewa ita gwamnatin jiha da take da alhakin ilimi za ta tabbatar cewa kowanne ma'aikaci da yake makaranta daga kan malamin makaranta kake da kan laburan ma da yake shara har zuwa principal na wannan makaranta ya yi aikinsa yadda ya kamata. In an ce za a fara aiki karfe 8 ana fatan ma ka je makaranta misalin 7:30 zuwa 7:45 ba 8 din za ka je ba.
8 za ta ma a makaranta.
Yawwa kamata yi lokacin da nake koyarwa a abin nan maka secondary school. Muna fara aji ne
a nan kenan.
A St. Louis, Missouri. A River Gardens High School lokacin da ina koyarwa. Ajin mu muna farawa karfe 7 ne da kwata. Mu tashi 2 da kwata na yamma. To a ka'ida dole ne in zamana ina ofishina karfe 6:30 zuwa karfe 6:45 na safe. Idan har na kai karfe 7 za su ga cewa a building principal ina ko kuma assistant principal wanda yake kula da malamai ko dai da ke a Yusuf ya aka yi yau abin nan ba kallon da zai maka ko kuma kallon da zafi maka idan mace ce za ka san cewa baka kyauta ba kaga dai ba kuma ba ma fara ajin ba suna da sauran minti
goma ko kun san zuru.
Yawwa kallo da za a yi maka ya isa kai ka gyara to kaga dai kenan kuma babu yadda za a yi ka ce wai za ka kawo wani dalilai na wasu ba gaira ba dalili a yana suna ne a gidanmu ko a unguwarmu isa na maka duk wannan ba ta tashi ba. To haka kuma za ka ga cewa ana buga ƙararrawa a ka'idar ni da lokacin da nake koyarwa a wannan secondary school ɗin idan yaro baya kan kujerarsa kana da dama yana shigowa daga ajin nan naka ƙararrawa na yi in baya kan kujerarsa ko ba ta kan kujerarsa za ka iya korarsa daga aji ka tura shi option principal.
Ya je can ya zauna.
To professor. Tambaya ta. Kaga a nan Amurka muna shugaban a cikin shugabannin Amurka tsohon shugaba Carter shi kaɗai ne tura ɗiyarsa ne karatu a makarantar gwamnati. Sauran su kam duka 'ya'yansu makarantun masu zama kansu suka tura su. To akwai da yawa ana ce akwai matsaloli da waɗannan makarantun gwamnati suke fuskanta duk da akwai suna da kyau amma akwai matsaloli da suke fuskanta.
Kamar na fahimci Maryam irin maganan ka ji ana cewa ranking din nan a ranking makaranta ko rating a ce kaso 10/10 ce ko 1/2 ce kamar yanzu wasu jihohin anan za ka ga kaso 2/10 makaranta kuma ta gwamnatin ce sai a ce kai wannan yana ɗaya daga cikin abin da za ka ga wasu ma suna guduwa wata jihar domin su samu makarantar da take da wannan ranking din da za a ce kila 9 ne ko 8.
To har su wasu mutane ma suke cewa ai saboda su ma shugabannin dan ba sa ƴaƴansu a ciki sai sa ba su damu ba.
Eh to wannan gaskiya ne. Duk da wannan da bayani da Maryam ta yi ko kuma kai maka bar ka faɗa shine za ka gani kashi 10 ne da kashi 100 na waɗannan makarantu masu zaman kansu da suke zauna a ƙasar nan waɗanda masu hannu da shuni suke kaiwa. Kuma ba don komai ba ya danganta ga tunani shi wannan ko shugaban kasa kamar wanda ya tafi Barack Obama, kamar yadda na faɗa a wancan lokaci, ƴaƴansa dukkaninsu makarantun zaman kan masu zaman kan suke, ba su yi na gwamnati ba. Saboda me a ƙasar nan kamar yadda Bahaushe ke cewa shan koko ɗauka rai. Duk da wato ana ganin cewa makarantun gwamnati ba su da kyau, bambanci ba shi da yawa. An san cewa saboda a nan akwai ƙwazon kana son ɗanka ya zama zakara ko kuma ya zama ya yi suna ko ta yi suna a wani fanni, to kakan kallo waɗannan makarantu ne suke da wannan fanni da kake so ka kai ɗanka ko ƴarka. Ko even a masu zaman kansu, ai ba dukkansu ne suka haɗu suka zama ɗaya ba, za ka ga tafi wata kamar yadda iban a makarantun gwamnati.
To kaga in na fahimce ka, ba ka tsaka ne ba, in na fahimce ka, kaso 90 akalla kenan ko 80 zuwa 90 na makarantun gwamnati suna da kyau kenan a ƙasa, wato kaso kaɗan ɗin ne su ne marasa ƙila kyau da ba a rasa ba. To amma kuma in ka ɗauki abin ka kai a ƙasashenmu, mu kuma to yaya abin yake, ne wani kaso ne ya fi kyau ne ko kuwa ya fi rashin kyau?
To mu kuma ai abin
ke idan na san mu haɗa shi yanzu da ƙasarmu, kuma mu ga to ta ina za mu kulle lamarin tunda mun ji background
foundation na nan. Wanda suke zaman kansu kamar yadda masu bayanai suka faɗa, sun riga sun kwace ilimin ƙasar, sun riga su suke da yanzu makarantu ba malamai na gari da kuma ɗalibai wanda suke samun nasara ko da daga nan karatun me yake da suna elementary ko na secondary hatta na university na makarantun gaba da secondary. Saboda me su ne suke da kayan aiki da kuma dukkan abin da makarantu suke nema, za ka ga suna ba da shi yadda makarantun gwamnati. Mu a ƙasashen a ƙasarmu kamar Najeriya, yadda aka ɗauki makaranta ko ilimi na abin nan makarantun gwamnati, gaskiya an masa ɗiba su kai narkashi, ba a damu da shi ba. Shi kansa na farko tukuna iyayen yara ba su damu da makarantar ba, saboda inda iyayen yara sun damu da makarantun, kamar yanzu yadda na ji aka kira ake suke muku bayani, haƙƙinsu ne su tabbatar cewa malami ya shiga aji ya koya wa ɗansa ko ƴarsa. Haƙƙinsu ne su tabbatar, ba wai sai lallai shugaban makaranta ne kaɗai ba, haƙƙinsu ne su tabbatar cewa ai ajin nan yana da silin, yana da kofa, yana da taga, yana da wani ne. Saboda me ba ka so ka je ka tura ɗanka inda zai je ya zauna aji babu taga, aji babu kofa, aji babu silin, kawai kai dai ka je ka tura yaro ka tafi ko ma me
ya tafi makaranta kawai,
ba a haka a nan. A nan iyaye za ka ga cewa yanzu ku duba ku gani akan zancen Obama kaya, yanzu ba mutane ne suke zanga-zanga cewa dan me za ake nema a rushe ta basu tana taimaka musu. To a nan sar abu da ya bai maka daɗi ba, za ka yi zanga-zanga, za ka je ka samu shugaban makarantar nan ka ce masa kamar dan me isa ɗana aka bar shi ajinsa babu kujera, na kuɗin da aka baku me kuka yi da su?
Wato su sa ido sannan su bi diddiki kenan.
Yawwa, to ka bi iyaye a nan sun kula da karatun ƴaƴansu, sun san abin da ƴaƴansu suke ciki, kuma idan yaro ko yarinya ta dawo za su tambaye su me kai.
To tsaya a farfesa, idan misali iyaye sun ga cewa aji ba kujera, aji ba silan, aji ba allo, ba alli da za a yi rubutu misali, sai suka ce wallahi sai mun faɗa, sai suka tafi misali LEA wato Local Education Authority kenan ko, suka je hukumar da ta shafi ilimin wannan primary, sai suka je suka kai ƙara cewa ai ba a yi mana kaza ba, yaranmu ba kaza. Amma kuma ƙarshe kila wanda aka samu a can kujera yana ɗan jujjuyawa ɗin nan, ashe kuɗin taga da silin yana na aljihun shi, to kana ga zai karɓi wannan ƙarar kuwa?
In bai karɓawa ai waɗanda suka je suka kuma kai ƙarar nan a gurinsa da yake, sun je wajen na gaba da shi, tabbatar cewa sun je sun kai wa wani ƙarar cewa ga abin da hali, ga halin da makarantar ƴaƴan suke ciki, amma yau lokaci kaza ba a yi komai ba, saboda haka sun kawo kukansu, su dole a yi musu wani abu akai. A yi rashin tsayawar iyaye su ga cewa an bi haƙƙin ƴaƴansu a makarantu shi yake jawo mana irin waɗannan abubuwa. Saboda me komai ka riga ka baro gwamnati, ta ce ai gwamnati ce in ba ta yi ba shi kenan, amma ka manta haƙƙinka kai na uwa ko na uba ko na iyaye gaba ɗaya, to kaga a nan ba zai yi ba. Saboda me a nan za su je board meeting da za a yi na wannan district, za su je su yi tawaye su hana taron, suke kuma dole ga abin da suke kuma sai an musu su ba da lokaci. Ta ga sanin ka'ida kuma da bin ka'ida ku su waɗannan board members dole su tabbatar cewa wannan koke-koke tukuna ma ya aka yi abin ya faru haka. Me yasa shi shugaban makarantar nan bai wani abu akai ba? Me yasa shi wannan shugaba na ministry bai wani
abu akai ba?
Yawwa wannan zai na farko zai sa su rasa aikin su. Sannan na biyu sun wasa ma banda rasa aiki za a dubga su a gidan yari.
Sun san akwai mataki kenan. To misali yanzu wannan maganar makarantar gwamnati a matsayinka na farfesa wanda ka rike kwalejin kimiyya da fasaha misali nan kana koyarwa ka koyar a sakandare nan da sauransu. Idan aka ce maka mai ta shawara za ka iya bayarwa misali a ce ga makarantar kuɗi ga ta gwamnati a Najeriya shin za a daina ne kamar yadda wasu suke cewa a rufe makarantun kuɗi a haɗe da na gwamnati da na gida kai wace shawara za ka bayar a hana ne ko a haɗe su ne ko a cakuɗa su ne ya za a yi?
To duk waɗannan za ka iya yi ba shi ne ummul abaisu ba a gaskiya masu sarrafa makarantun to a nan gizo yake sa ƙasani a ganina. Me nake nufi a nan? Malami da kuma shugabannin makarantu haƙƙin su ne sarrafa makarantu yadda ya kamata. Zan yi ina challenge din kowace majiha a Najeriya ko federal government. A bayani makarantar misali ɗauki cewa yi Kano State Polytechnic da na riƙe. Na yadda yanzu zan je signing contract da Kano State Polytechnic ko College of Education ko Northwest University a Kano. A bayan shekara hudu idan ban juya ta yadda ya kamata ba na yi alkawarin zan biya sisin kobo har zuwa shekara hudu da aka biya ni gaba daya.
Wato kana maganan kenan kishi ne matsalar ko menene ko korashi?
Banda kishi akwai ilimin akwai kai shugaban makaranta ai dama kana da ilimin yadda zaka sarrafa makaranta abinda ake education administration. A education administration ne me ya kamata kai? Kuɗi yana ɗaya daga ciki ne a guri na ɗaya bisa uku ne abubuwa ne. Sannan har ila yau kana neman malamai na gari wanda za su yi wannan aiki da ya kamata su yi. Ai biyan su haƙƙi ake yi. Ai ba wai almajirai ba ne ko kuma kawai daga sama suka zo ko kuma kawai kowa ya zo ya yi abin da ya ga dama. A'a, ai ma'aikatan gurin ne suna da albashi. Ka gane? To banda wannan ai akwai jama'ar ƙasa masu kishin ƙasa. Kishin makarantun. Kowannan makarantar za ka iya haɗa kai da su ku taimaka ku yi abubuwa. Kamar yadda nace maka wannan contract da zan sign ba na son gwamnati ta bani ko sisin kobo. Wannan abin da ake ta internal generated revenue ya ishe.
Oh wato makarantar ta haifar da kuɗinta kenan.
Kuma ta hanyoyi kenan.
Ta hanyoyin da ake sai da form da ake ɗalibai suke shiga makaranta suke waye wannan ya ishe na sarrafa. Bana neman gwamnati ta bani ko sisin kobo wannan shekara hudu da zan yi. Idan ban ni yadda ya kamata ba zan biya duk albashin da aka biya ni.
Wato dai kana son ka nuna mana cewa
kuma a
cikin saboda lokaci farfesa. Saboda lokaci an sa ɗaya nake so yi ko a misali kana son ka nuna mana cewa shugabannin makarantu daga primary har secondary har jami'a suna da hanyar da za su samo wa makaranta kuɗi su ɗauki nauyinta amma ba sa yi
kware daga
to mun gode sosai farfesa.
Suna da ilimin to gaskiya ba su yi ba amma ni ina ganin cewa gaskiya ba su fahimci yadda za su sarrafa makarantun ba in sun san.
To mun gode farfesa ai saboda lokaci dole mu dakata alai wanda kuma ba za ta hana tunda ba mu gama magana akan ilimi ba ai. Wato kin ga in kika kula maganar da yayi mai karfi ita ce akwai maganar cewa yanda za a yi ba sai makarantu sun dogara da ta gwamnati da gwamnati ta ba su
suna iya daukan
nauyin kanta. Yayi magana akan mutane ko kuma iyaye su zama suna da kishi kan makarantu.
Wato kai ne
kana da ido kuma maganar da yayi fa gaskiya ne.
Gaskiya ka
so idan yan masu unguwa kamar waɗanda ke da ilimi ko wanda suka gama kamar university haka ko kuma suka gama suke aiki suka taru suka tsaya kan makarantar unguwarsu ba yadda za a yi makarantar nan ta lalace.
Tunda akalla dai in ka sa ido to dole a saka ido dole kuma a abin da ya
kamata.
To Allah ya sa wanda duk aka yi abin domin su da iyaye da gwamnati da mu kanmu kowa da masu iyaye ko kuma masu ƴaƴan sun ji da fatan Allah ya sa mu dace a madadin
Maryam Bashir Bagaji
da Safinatu Sada Sudan
sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin sai injiniyan mu Neola Anas sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa a madadin Ibrahim Jarwai da ya sada mu da kuta Facebook Live yau da gobe sai Allah ya kai mu.
Yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasan ne na motsa jike dinkin.
su fita share ba.